sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da hantsi ga kuma cikakkun labaran. Wani jirgin saman da ya taso daga kasar Dubai ya fadi a lokacin da yake kokarin sauka a birnin Rastanodano dake kasar Rasha. Jirgin kirar Boeing 737 yana dauke da mutane a kalla guda 60 a cikin sa, wanda suka hada da fasinjoji da ma'aikata. Har yanzu ba wani bayanin waɗanda hatsarin ya ratsa da su a cikin bayanin da gwamnatin kasar ta bayar. Jirgin dai na kamfanin Fly Dubai ne, sannan ya bayyana a shafin sa na sada zumunci cewa sun sami labarin aukuwar hatsarin. Jami'a a Rastanodano din sun ce jirgin ya kama da wuta ne bayan faduwar sa, sannan wani jawabin musabbabin faruwar hatsarin jirgin bai bayyana ba har zuwa yanzu, amma an faɗi cewa ya auku ne lokacin da ake cikin yanayin ruwan sama da iska mai ƙarfi. An cafke wani kokwar wanda ake tuhuma da kitsa kai hari a birnin Paris a ranar 13 ga watan Nuwamba na shekarar da ta gabata, inda aka damke shi a kasar Belgium, kamar yadda ministan kasar ya bayyana. 'Yan sanda ne suka cafke Sala Abdulsalam a wani samaman da suka kai a jiya Juma'a a wata unguwa mai suna Malambik da ke birnin Brussels. Mahukunta sun ce Saleh yana da rauni a kafa garin Kamashi, wanda kuma sun mika shi asibiti. Ministan shige da fice na Belgium Theo Franken ya bayyana a labarin shafinsa na Twitter, inda ya ce mun kama shi. Gidan talabijin kuma ya nuna lokacin da 'yan sanda suka ta sakeyar mutumin bayan kama shi. Wani kakakin gwamnatin kasar ya ce har da wani mai suna Munir Ahmed Alaj, amma yana boye sunansa da sunan Amin Chokri, aka yi wa rauni a lokacin shi ma da za a kama su din, shi ma aka mika asibiti. Kafin dai tafke waɗannan 'yan ta'adda, sai da jami'ai suka gano tambarin yatsunsu a jikin rukunin wasu gidaje a wata unguwa kusa da inda 'yan sandan suka kai samami a makon da ya gabata. A jiya Juma'a, kungiyar tarayyar Turai da kasar Turkiya sun amince da wata yarjejeniyar da suka yi amannar za ta sauƙaƙa matsalar kwararar 'yan gudun hijira mafi muni da Turai take fuskanta tun bayan yakin duniya na biyu. Shugaban kasar kungiyar kasashen Turai din Donald Tusk da Prime Minister Turkiya Ahmet Davutoglu sun yi kira da cewa wannan yarjejeniya wata hoɓɓasa ce daga kasashen Turai da ita kanta kungiyar. Davutoglu ya bayyana haka a wurin taron. Wannan yarjejeniya za ta shiga aiki gadangadan a ranar Lahadi, inda dukkanin 'yan gudun hijirar Siriya da wasu kasashe za su shiga cikin kasar Girka, inda za a kai su Turkiya da nufin yi musu rijista da kuma ba su mafakar da suka nema. Sannan za a raba yawancin su daidai wa daidai zuwa kasashen Turai guda 28. Fiye da daidai 'yan gudun hijira miliyan 1,200 ne suka kutsa cikin Turai, musamman ma ta kan iyakokin kasashen da ke kan teku a Girka da Italiya a shekarar 2015 zuwa yanzu, bayan mutuwar wasunsu da suka kai kimanin 4,000 a kan teku a kokarin ketarewa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin taro a ranar Juma'a mai zuwa don tattauna maganar Koriya ta Arewa game da sake gwada harba makaman roka, samfurin ballistic masu garjiran zango da suka yi. Magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi kira ga gwamnatin Pyongyang da ta dakatar da waɗannan gwaje-gwaje na tsokanar fada da ita wannan ƙasa take yi, wanda take harba makamai masu linzami da sunan gwaji. Kakakin shi sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya, wato Stephen Dujarric, ya ce matsayin da ake ciki na gwaje-gwajen Koriya ta Arewa a zahiri iyakacin abin da Koriyan take yi yana harzuka duniya, sannan kuma suna kallon abin da ita Pyongyang take a matsayin tsokanar fada, wanda da ya saba dokar kasa da kasa ta duniya. Koriya ta harba makamanta masu linzami da sunan gwaji wadanda hakan ya saba wa dokokin da aka gindaya na haramta mata mallakar makaman nukiliya. Su dai jami'a a Koriya ta Arewa sun bayyana cewa su yi makaman da suka harba sai da ya ci tafiyar kilomita 800 kafin ya tunjuma a cikin teku a arewacin kasar. Kasar Rasha ta janye mafi yawan jiragenta na sama na yaki da ke kai hare-hare a Siriya, sannan basu kai wani hari ta sama ba duk gaba ɗaya a wannan mako da ya gabata, kamar yadda jami'an sojin Amurka suka bayyana. A jiya Juma'a, kakakin rundunar da ke lura da ayyukan sojin Amurka a gabas ta tsakiya, Kanar Pat Ryder, ya faɗa wa manema labarai a cibiyar tsaro ta Pentagon cewa in har ba a ce duk sun kwashe jiragen ba, to kuwa tabbas sun kwashe mafi yawa daga Siriya. Rundunar sojin dai ta Rasha sun taimaka wa sojojin Siriya a wannan makon wajen yakar ƴan ISIS a garin Palmyra da kuma Tadmor. Sai dai wannan agajin hare-hare da suka bada sun bada shi ne ta hanyar amfani da sojojin ƙasa da ke yaƙi. Reda ya ce har yanzu sojojin na Rasha na agazawa yakin na Siriya a fakaice, sai dai sun bayyana cewa mayakan da suke amfani da su suna yi ne na ƙasa, haka kuma babu sauran wasu jiragen su in ka dauke masu saukar angulu da wani na dakon jiragen saman yaki a ƙasar. Jami'an tsaro na farin kaya a Amurka nanan suna kallon kurilla ga bayanin da ba American nan mayakin sa kan ISIS ya faɗa wa kafar yaɗa labaran Kurdawa cewa wasu daga cikin bayanan da suka bada suna bincike a kansa. Muhammad Jamal Hues, dan shekaru 26, dan karamar hukuma Alexandria ta jihar Virginia a nan Amurka, ya yi magana bayan 'yan kwanaki kaɗan da ya yi bayani cewa ya tsere ne daga birnin Mosul da ke ƙarƙashin ikon ISIS. Jami'an tsaron Kurdawa ne suka cafke shi bayan sun gaina wa lagigi a kan iyakar birnin Sinjar da ke arewacin Iraki. An dai ga shi wannan ɗan taliki a gidan talabijin ɗin da ake kira Kurdistan 24, inda yake jawabi a wata hira cikin natsuwa. A cikin hirar da yake yi da kwanciyar hankali har da sigari a hannunsa, inda ya bayyana cewa ita kanta wannan sigari da yake sha tana matsayin haram ne a daular ta 'yan garin na ISIS, inda suka kira daular Musulunci. Kuwais dai ya yi nadamar abin da ya aikata, kamar yadda ya faɗa cewa ya bi mace zuwa Mosul, wanda ya ce hakan ya saba ma hankali da tunaninsa.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare, ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaraman sani.
Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne.
Kai, gidan nan ba gida bane, matsala dai ne gidan haya. Gidan nan ba gida bane, matsala dai ne gidan haya. Duk wanda yake a gidan haya, Allah ba shi wuri ya ina shi, ko babu kuɗin buga kwano ya samu koshimci ya zuba sama. In kai haka ka hita ƙargage tunda ka huta da biyan haya. Gidan nan ba gida ba ne, matsala dai ne zaman haya. Kai ga ka gidan haya, wancan gashi gidan haya, waccan ga ta gidan haya. Kun duka kun gamu kun haɗe, in kai kana da dangana, kila wancan baya da dangana. Matsalar gidan haya, ko da kun kai ku tara, makewayen ku guda ake, matar wancan ta shiga, matar wancan na jura, kai kuma ga ka kana jura, shi ne matsalar zaman haya.
To madalla, kafin mu nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau, muna nan ɗauke muku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana ne akan makon kula da lafiyar yara da mata da ya gudana a jihar Neja. Shi ma rahotonmu na biyu zai yi magana ne akan cututtukan da ke addaban yara ƙanana da yadda za a shawo kansu. Shi kuwa rahoton mu na uku zai magana ne akan matsalar cutar yoyon fitsari da ke ƙara yaduwa a tsakanin mata a fadin Najeriya. Rahoton mu na hudu da na biyar za su yi magana ne akan rigakafin cutar shan inna wato polio, cutar da ake dabta ganin bayanta kwata-kwata daga Najeriya.
Madalla gaida mamman Nasir.
In kana a gidan haya, masarka ba ta da walwala, ƴaƴanta ba su da walwala, baƙonka ba da walwala, in kai magana a ƙadan maka. Gidan nan ba gida bane, matsala dai ne zaman haya. Babban matsalar gidan haya, yau in an san ka tsakan gari gobe ana cin magi fin gari, jibi ko ka je ka bidan wuri dan kana gudun ayi ma notice. Naji ƴan da kuna ta farin ciki ƴan baro, na ta farin ciki ƴan amalanke, ina ta farin cikin wani zai tashi a gidan haya. Suna ta farin cikin sun yi sa'a da dakon cupboard, kai ka dace da bakin ciki.
Makon kula da lafiyar yara da mata da ya gudana a jihar Neja ya samar wa mata gidan sauro 500,000 domin kare mata da yara daga cizon sauro mai haifar da zazzabin malaria. Mustapha Nasiru Batsari na dauke da ƙarshen bayani a rahoton da ya aiko mana.
Sama da yara miliyan 1,700,000 ne dai aka baiwa allurar rigakafin cututtuka daban-daban a lokacin makon kula da lafiyar yaran. Ko baya ga waɗannan yara dai akwai mata masu juna biyu su kimanin 266,000 da aka duba lafiyarsu. Dr. Aliyu Yabagi Shehu, director ne a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger.
Akwai clinic wanda muka aje kaman guda uku a kowane ward, kananan asibitoci wanda mutane za su zo su amfana da magunguna da ko kuma abubuwan da za a yi musu.
Kaman da menene magunguna ne mai aka bayar?
To an bada kaman maganin macijin ciki wanda aka ba yara shekara 1 zuwa shekara 5 aka. Kuma mun ba da sinadarin vitamin A wanda aka ba su kuma yara daga wata 6 zuwa kasa da shekara 5 aka.
Hajiya Aisha Ibrahim uwa ce kuma jami'ar kiwon lafiya a jihar Niger ta yi ƙarin haske akan mahimmancin makon kula da lafiyar mata da yaran.
Muhimmancin wannan mako shi ne mata su kawo yaransu su zo su karba sinadarin vitamin A a asibiti, kuma su ringa kawo yara kuma su ansa maganin tsutsan ciki. Vitamin A din nan yana kara gyara idanuwan yara, yana kara musu ilimi da sauransu. Maganin tsutsan ciki kuma kowa ya dai san tsutsan ciki ba karamin abu bane ga lafiyar jikin mutum. In akwai tsutsan ciki a cikin mutum ba zai samu koshin lafiya ba.
To yanzu kina ganin samar da irin wannan mako yana da amfani kenan?
Yana da amfani sosai don za su kara mu malamai asibiti za mu kara fahimta da su amfani abubuwan da yake faruwa a asibiti, a ringa zuwa awo yanda ya kamata, a ringa kawo yara rigakafi nan idan suka zo, shine za mu kara fahimtar da su su san amfani abubuwan nan.
Yanzu to wani kira gare ki musamman ga mata wanda ma suke zaune a karkara haka sun ji ana magana da ke yanzu, wani irin shawara zaki ba su?
Shawara na ga mata shine su daina zama a gida suna jin irin surutai, kanana surutai ga irin makwabtansu, komai suke son su ji bayanin shi akan game da lafiyar jikinsu, su zo asibiti. Mu malaman asibiti muna nan kowane lokaci za mu fahimtar da su abun da ya kamata.
A halin da ake ciki dai, jami'an kiwon lafiya sun tabbatar da cewa ana samun karuwar yawan mata da ke zuwa asibiti domin duba lafiyarsu a lokacin da suka samu juna biyu a nan jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Cututtuka daban-daban ne ke damun ƙananan yara musamman a wannan lokaci na bazara mai ɗauke da yanayi na zafi. Shin Gome Sauraro ya san adadin cututtukan? Wakilinmu da ke birnin Kanan Dabo, Muhammad Salisu Rabiu, na da cikakken bayani.
Dr. Zubaida Faruk, ƙwararriyar likita ce a ɓangaren yara asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano, ta yi kuma ƙarin haske akan haka.
cututtuka da suka fi addabar kananan yara a nahiyarmu na farko rashin abinci tamowa malnutrition saboda shine diddigan lissafi ya nuna cewa kashi 60 daga cikin 100 na abin da yake haddasa rasuwar kananan yara shine rashin abinci mai gina jiki wanda yake haddasa tamowa. Na biyu sune wanda abin da ake cewa cututtukan da rigakafi ke magance su wanda ake cewa vaccine preventable disease sune kyanda, malaria, kyanda, tarin fuka, tarin lala, tarin shika, tarin mashako. Na biyu shine gudawa, sannan kuma ciwon zazzabin cizon sauro yafi kowanne a gaba a cikin kididdiga banda ciwon tamowa sai ciwon zazzabin cizon sauro. Kuma idan ka zo wurin kananan jarirai su kuma rashin kuka a lokacin da aka haife su, kwayoyin cuta da shawarar jarirai jaundice su ne suka fi damun yara a wannan nahiya ta.
Kamar ita wannan cuta ta tamowa da kika ce ita ce kan gaba, wane irin mataki ko shawarwari za a ba iyaye domin a shawo kanta?
Shawara na farko cewa iyaye mu kula da mazaje, mu kula da matanmu. Matar da za ta dauki juna biyu a tabbatar tana samu abinci ingantacce, ta samu kula saboda jaririnta ya samu lafiya tun daga ciki. Sannan idan an haifi jariri, uwa ta yi kokarin ta bada shi ta ba yaron ta nonon uwa kawai ba tare da ta hada da komai har tsawon wata 6. Bayan nan sai a duba irin yanayin abincin da muke da shi a wurin, a tabbatar an ba yaro dangin abinci da ya shafi protein yau mai gina jiki, sannan kuma a shayar da shi har zuwa nonon uwa har zuwa shekara 2. Sannan bayan nan a cigaba da bashi abinci mai gina jiki har ya samu ya girma.
Dr. Zubaida Faruk ta kara jaddada muhimmancin shayar da yara nonon uwa zalla har na tsawon watanni 6 wajen kare jarirai daga kamuwa da cututtuka saboda irin alfanun da nonon ke da shi wajen inganta lafiyar jarirai. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaida Muhammad Salisu Rabiu, bincike da kwararru a harkar lafiya suka yi yana nuni da cewa cutar yoyon fitsari na kara yaduwa a Najeriya. Wakiliyarmu Halimatu Abdullahi daga dutsen jihar Jigawa na dauke da rahoto.
A cewar masanan, kowace shekara kimanin mata masu juna 2012 ke kara kamuwa da larurar. To sai dai kuma daga cikin mata 12,000 2,500 ne kadai ake iya magancewa matsalar cikin shekara guda sakamakon karancin kwararrun likitoci ta wannan fanni. To ko me ya janyo haka? Dr. Habibu Sadauki, kwararren likita ne a fannin kula da masu matsalar a Najeriya.
Wato aikin ne cikin san yanayinsa, aiki ne ba wanda ake yi ake samun kuɗi ba kamar sauran aikace-aikace da likitoci suke yi. Za ka ga cewa da yawa wanda ke koyi wannan aiki ba sa zama akan aikin bayan wani lokaci, sai shekara 2 ko 3 idan wani abu ya taso suka tafi can, to shikenan suka karkata sai kuma kaga sun tafi. Amma dai ana ci gaba da horar da likitoci da yawa.
To ko ta yaya za a shawo kan matsalar karancin likitocin?
Shine zaman cewa kwararrun likitoci da suke aiki na harkar gynecology, likitocin kula da mata, ya zamanto su ne suke yin wannan aiki, domin su suna yin wannan aikin suna yin kuma wadansu aikace-aikace. To su in suka sa rai za su yi wannan, za ka ga cewa ana likitocin da su zauna su yi aiki. Amma a halin yanzu waɗanda ake horon, za ka ga cewa bayan shekaru kaɗan in suka samu wani abu daban tafiya.
Kowanne kira likita zai yi ga mata?
Kira biyu ne, ana rigakafinsa kuma ana maganinsa. Wanda suke da shi yanzu su fito su zo asibiti za a yi masa aiki kyauta. In suna naƙuda musamman wajen haihuwar fari je asibiti, in suka haihu asibiti bisa kulawar ma'aikatan lafiya, in Allah ya yarda za su samu wannan lalura ta yawan ƙari ba.
Dr. Habibu Sadauki kenan, Halimatu Abdullahi, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Duk da kasancewar da Najeriya ta yi na samun sama da watanni 20 babu ɓullar cutar shan inna, har yanzu hukumomin kula da inganta lafiyar matakin farko na ci gaba da aiwatar da rigakafin cutar na polio. Daga Bauchi, Amina Abdullahi Girbo ta aiko mana da rahoto akan nasarorin da ake ci gaba da samu wajen aiwatar da rigakafin.
Shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko, Pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa, ya ce har yanzu ana ci gaba da bada rigakafin cutar shan inna da sauran rigakafi na yau da kullum, kasancewar har yanzu ba a samu bullar cutar shan innan ba.
To ba, alhamdulillah wannan akwai ci gaba sosai, musamman ma polio. Yanzu Bauchi muna wajen wata 30 kenan ba a samu case na polio a Bauchi state ba. Kuma gudunmawa da muke samu daga su UNICEF, su WHO da ita kanta gwamnatin jiha, da abubuwan da take yi na kokarin inganta wannan rigakafi da ake na polio round a kowanne world round ana participating da wanda ake na national bautista ta participating kuma ana immunizing yara kusan miliyan 2 kowanne round so yanzu mun yi round daya a January mun yi round daya a February yanzu March din ma akwai wani round da za a yi so kuma banda shi kuma akwai rigakafi ne da kullum wanda ake kira routine immunization wanda shi akwai wani gidauniya ma wanda muka bude tsakanin mu da Bill Gates Foundation Bill and Melinda Gates Foundation da kuma Dangote Foundation da ita Jihar Bauchi a wannan shekarar muna tsammanin za a sa kudi wanda ya kai miliyan 470 wanda a ciki akwai an tsara kudin ne kashi-kashi akwai abin da ake kira outreach services akwai fixed sessions da wanda muke na immunization din akwai supportive supervision akwai kuma su kansu daukan vaccine din ma daga yanda yake ka kai shi wani waje shi ma duk yana cin wannan tsara so kudi ne wanda an riga an tsara shi akwai abin da muke kira work plan yanzu satinan da muka wuce shi mai girma mataimakin gwamna da shi da sarkin da sun sa hannu akan work plan din mu na 2016 wanda da shi ne zamu bi abin daki har zuwa ƙarshen shekara muga yanda za a shiga kowanne lungu sako kowanne ward na Bauchi state a reaching kowanne yaro a tabbatar an ba shi rigakafi kuma alhamdulillah yanzu coverage din mu na routine immunization din yana karuwa kullum muka duba alƙalama
Pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa kenan shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya
shi ma wakilin mu na muradin jamhuriyar Niger Rahoto ya aiko mana da shi game da yadda rigakafin cutar polio ke ci gaba da gudana a jamhuriyar ta Niger.
Likitoci a fadin kasa sun dauki alwashin kokowa da cutar rashin inna ta hanyar digawa ƙananan yara allura ta baki a burin tabbatar da rigakafi da ya zama su barkatai. Mallam Musa Dalladi jami'in waye kai a likita sabon gari da ke nan birnin Maradi.
Lalle yara wanda ta shafa wannan kamfe kamar yadda aka saba na polio yara ne daga haihuwa zuwa shekara 5 su kuma wannan yara an kissata su kama 94,848 su ne ya kamata a dasa ma wannan magani a tsawon wannan kwana 4 a nan cikin da'irar Maradi
to wani shiri kuka yi na kayayyakin aiki
to sai mu ce kayayyakin aiki da sun kammala tunda akwai magunguna nan akwai kuma mutane wanda za su gida-gida su ba da wannan polio duka a shirye suke kuma za su bi gida-gida su dasa wannan polio kuma akwai equipe wanda za su tafi suna wayewa mutane kai wato mata relay wanda za su gargada mata
sai da gushe shawa ta ki ta kare me kawo haka
to ba ta ki ta kare bane ba ita ce ta kiya ba amma guri ne ake so a cimmawa a murkushe wannan ciwo daga cikin doron duniya to shi ma ga ana bisa hanya saura kadan nan da yan shekaru kadan za a murkushe shi cikin doron duniya ba za ka ƙara ganin ciwon polio ba nan gaba shi yasa aka ci gaba da yi har a samu a ga an murkushe shi a halin yanzu abin da yasa ake ci gaba da yi har yanzu makwabtanmu ana sa zuciya suna da shi kamar misali Nigeria da yake muna da makwabtaka da su makwabtaka ta arziki tana yiwa wata rana yaran mu su je can su dauka tunda ana cudanya faduka tashin da ake yi tare da mutane da kokarin da suke kawowa wata rana sai mu ce sai labari abin dadi ne kamar yanda aka kau da ciwon ado
daga cikin dogon layin da mata suka ja a fafutukar neman samun shawarar daga kan tushen inda gaban likitoci ga wata mata cikaro da itar sabon jariri
tana maganin ciwon ta yaro kuma yaron ka ba wani masakantaka da yake yi ba da ciwon ta yaron ka ta hina bidirne shi da karfi shi da komi
ki san ko da me ake yin ta ko
eh dan me ake yin ta da sabilin cutar sha'inna
wannan yaro an taba shi ta
shi wangota ne uku da haihuwa ba a taba shi ba lokacin da aka haife shi ba a yi ta ba
gashin za a wannan zagaye ana san zaki bada amshi ko
kwarai ko tunda ni duka yara na ana yi musu ba na hana a yi musu
na kiran ki ga mata
to mata da Allah dan ma'aiki kowa ba da dan shi amma riga kai na sabilillahi ya ce ga kowa kuma lahiya ce ga danka duk wanda ya boye dan shi ba dan dadi ba ya tashi ya ga dan shi bai da lahiya kaga ba dan dadi ba
suwar dama kenan wannan shashawa turga kan tutarshin inna ke wakana wani bi akan wuce gidaje ko masu gidajen sun yi balaguro ko kuma zuwa wajen aiki to anan ina mutakan dauka Mallam Musa Dalladi ya bayyana lallai duk da waɗansu kankan gare mu ita wannan shoshawa
tana yiwa ko sai yaro wanda ba yamma ba shi yasa ake ci gaba da yi
wani bi akan samu uwaye su kankan gare mu wannan shoshawa watakila akwai mataki da kuka dauka
uwaye in kaga sun kangare jahilci ne ko rashin ganewa ne amma matakin da muka dauka shine dai mu ci gaba da waye masa kai a jawo hankalin su ga manufar da ake so a cimmawa ga gurin da ake so a cimmawa kuma magani ne na rigakafin ciwon shan inna wanda zai tare da yarda ubangiji ba zai na kasar da hannuwa ko kafan yaro ba kuma kyauta ne ake yi yawanci yanzu duka sun gane sai ɗan kalilan ba a rasa ba wanda suke kin gane su ma ana basu ka hanya a waye masa kai dan su samu su yarda kuma za su yarda ne
Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger
a gaida Shaibu Mani da wannan rahoton da ya aika mana akan rigakafin cutar polio wato shan inna daga jamhuriyar Niger
Ni fa na kasa samun wani haddaden shirin matasa mai gamsarwa wanda ya dace da wannan zamani.
La, kina ina sashen Hausa na murya Amurka fara gabatar da yau da gobe shirin matasa yau sama da shekara daya.
Yau da gobe shirin matasa.
To sai kuwa yau da gobe shirin matasa daga Litinin zuwa Juma'a daga ƙarfe 4:30 zuwa 5 agogon Najeriya da Niger.
Ci gaba da bayani.
Yau da gobe shirin matasa na kunshe da shirye-shirye kan zamantakewar ma'aurata, tarbiyyar yaya, ilimi, siyasa, kiwon lahiya, nishadi, al'adu da kuma fasaha. Ga kuma jin ra'ayoyin matasa da tattaunawa da su ta Facebook da Twitter.
Lallai zan fara saurare kuwa
domin sauraren shirin yau da gobe shirin matasa zaki iya kama mu ta radio akan mitoci 22:25:16 kowace la'asar daga ƙarfe 4:30 zuwa 5 ko kuma ta internet a voahausa.com da kuma ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM a Nyamai babban birnin kasar Jamhuriyar Niger
yau da gobe shirin matasa daga VOA dan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba
wasanni na motsa jike dinkin su ba ta share ba Ibrahim Alfa Ahmed Gareka
Masu sauraro kwata-kwata abin da zamu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya
Kai gidan nan ba gida bane matsala dai ne gidan haya gidan nan ba gida bane matsala dai ne gidan haya duk wanda yake a gidan haya Allah ba shi wuri yayi nashi ko babu kudin buga kwano ya samu koshin ci ya zuba sama in kai haka ka hita kargange tunda ka huta da biyan haya
A gai da Malam Iro da Tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Wani jirgin saman da ya taso daga kasar Dubai ya fadi a lokacin da yake kokarin sauka a birnin Rastanovdanu dake kasar Russia. Jirgin kirar Boeing 738 yana dauke da kimanin mutane 60 fasinjoji da ma'aikatansa har yanzu dai ba wani bayanin hatsarin da kuma waɗanda abin ya ritsa da su wanda jirgin na kamfanin Fly Dubai ne sannan ya bayyana a shafin sa na sada zumunci cewa yana sanar da wannan hatsari jami'a a Rastanovdanu sun ce jirgin ya kama da wuta bayan faduwar sa inda kuma ba su bayyana musabbabin faduwar jirgin ba su ma An tabke wani kokowar waɗanda ake tuhuma da kitsa harin da aka kai a birnin Paris ranar 13 ga watan Nuwamba shekarar da ta gabata inda aka damke shi a kasar Belgium kamar yadda ministan kasar ya bayyana ƴan sanda sun tabke Sale Abdulsalam a kan hanyar sa a wani gida da suka kai wani samami a garin da ake kira Molenbeek dake cikin birnin Brussels mahukunta sun ce Salah ya ji rauni a kafar sa kuma sun mika shi asibiti A jiya Juma'a kungiyar tarayyar Turai da kasar Turkiya sun amince da wata yarjejeniyar da suka yi amannar za ta sauƙaƙa matsalar kwararar ƴan gudun hijira mafi muni da Turai take fuskanta tun daga yakin duniya na biyu shugaban kungiyar kasashen Turai Donald Tusk da kuma Prime Minister Turkiya Ahmet Davutoglu sun bayyana wannan yarjejeniyar a matsayin wata babbar hoɓɓasa ga kasashen Turai da ita kanta kasar Turkiya Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya bayyana cewa za su yi wani taro game da maganar Koriya ta Arewa a game da harba makaman roka samfurin ballistic da ta yi wanda suka ce hakan ya saba ma dokar kasa da kasa ta duniya sun kuma bayyana cewa ita Koriya tana wannan abubuwa a matsayin tsokanar fada Kasar Rasha ta janye mafi yawancin jiragen saman yakin ta daga kasar Syria, sannan basu bayyana cewa za su kwashi sauran ko ba za su kwashi ba. Haka kuma su Amurka sun gaya ma duniya cewa wayannan jirgi an kwashe su saura kadan.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.